Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Satumba shekarar 2021. Mudlalo ne tare da Yusuf Aliyu Harambe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. A shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chad, wato 11 safe kenan agogon Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Batun dumamar yanayi shine yafi daukar hankali a taron Majalisar Dinkin Duniya. Tsohon magajin garin Manila zai shiga takarar shugabancin kasar Philippines. An samu wata girgizar kasa mai karfi a Australia.
Kuwa cikin shirin har ila yau za ku ji yadda Majalisar Dattawan Najeriya ta ce tana duba yadda za a yi wa dokar fansho garin Bawul. Dan a magance korafe-korafen da 'yan fansho ke yi game da tsarin da ake biyan su, yayin da wani gungun 'yan fansho na 'yan sanda ya gudanar da zanga-zanga a Abuja.
Nayi na dama shiga ake tsarsa tunda na san cewa haka ne karshe na ake tsarsa na daban shiga ba. Kuma a yanda haka ma zan ce in dana yana son shiga ake tsarsa na zan ci kare shi.
To a Najeriya har ila yau hukumomin lafiya suna ci gaba da duba hanyoyin da za su samar da cikakken kariya ga yara dan kada su kamu da cutar coronavirus. Wace sabon nau'in Delta ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya.
Har yanzu ana nan ana bincike aka cewa ko za a iya bawa yara kasa da haka, amma har da yau samu cikakken bayani akan hakan ba, shi samu ka tsaya akan yara san ba abuta ne sama da shekara 18.
To baya ga haka muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adam Alhikaye zai gabatar mana, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Barkanku da wannan lokacin, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Prime Minister Britannia Boris Johnson, shugaban Vietnam Gwonye Zunwa Pad da shugaban Malawi Lazarus Makati Chakwera suna daga cikin shugabannin duniya da aka shirya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya a yau Laraba. Johnson ya bada haske a cikin kwanaki kafin jawabin nasa na bukatar daukar matakai domin magance dumamar yanayi. Yana mai cewa wajibi ne a yi amfani da kyakkyawar yanayi domin farfado da tattalin arzikin duniya. Kasashe masu karfin arziki sun amfana daga ci gaba da haifar da gurbatar yanayi, kuma yanzu suna da aiki na taimakawa kasashe masu tasowa su haɓaka tattalin arzikinsu ta hanyar samar da tsarin kaucewa dumamar yanayi mai dorewa, a cewar Johnson a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Litinin. Jawabin Johnson na zuwa ne kwana guda bayan da ya gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House. Yaki da dumamar yanayi yana daga cikin batutuwa da ake tattaunawa a cikin tarurruka daban-daban. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya, Anthony Guterres, ya tattauna da shugabannin Guatemala, Alejandro Gimati, da shugaban kasar Honduras, Juan Orlando Hernandez, a jiya Talata, gabanin jawabinsu na babban taron a yau Laraba. Isoko Marino, magajin garin Manila, babban birnin Philippines, ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin kasar da ke tsibirin Pacific. Shahararren dan siyasan ya sanar da takarar nasa a zaben gama gari na shekara mai zuwa, yayin wani jawabi a wata unguwa mai fama da talauci da ke makwabtaka da Manila, inda ya nemi magoya bayansa da su karɓa buƙatar tasa ta tsayawa takarar shugabancin kasar Philippines. Marino mai shekaru 46 ya yi fice daga talauci na ƙuruciya, inda yake zuwa gidajen abinci domin ɗaukar abinci da aka rage da kuma tara kayayyaki da ba a iya siyarwa ya siyar domin ya samu kuɗi don fara sana'ar fina-finai, bayan da wani haziƙin mutum ya gano shi a wurin wata jana'iza, a cewar shafin yanar gizon magajin garin. A lokacin da yake zama magajin garin, Marino ya ci gaba da ayyukan jama'a don share manyan hanyoyin Manila da maido da tsarin kasuwancinta.
To nan ba da jimawa ba Yusuf Aliyu Harande zai sake dawowa da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leka ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Inda majalisar dattawan Najeriya ta ce tana duba yadda za a wa dokar rafin shugaban bawul don a magance korafe-korafen da 'yan fansho ke yi kan tsarin da ake biyan su. Hakan na zuwa ne bayan da wani gungun 'yan fanshin na 'yan sanda ya gudanar da wata zanga-zanga kan abin da suka kira ana ci da gominsu a tsarin yadda ake biyan su kuɗaɗensu na fansho. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kai ne ya aiko mana.
Gungun tsoffin 'yan sandan Najeriya kenan daga duka sassan kasar yayin da suke zanga-zangar lumana a gaban hedikwatar 'yan sandan Najeriya don mika kokensu dangane da yadda suka ce ana ci da guminsu bisa yadda ake ba su kuɗaɗen sallama da makuɗin fansho na wata-wata.
Sunana ASP Sa'idu Garba Garha na rataya shekaru 10 da suka gabata.
Yanzu ma a matsayina irin a na soja wanda ya ritaya ana ba shi miliyan 20 da wani abu. Ni kuwa aka bani miliyan 1,300,000. Eh a dan sanda miliyan 1,300,000 aka bani sannan zan ritaya. Irin makamin a soja ana ba shi miliyan 20 da wani abu ake ba su a wata abin reduce nasu. Kuma Najeriya na fa namu ne duka. A fitar da dole ne mu san mun zauna a contribution based scheme ne. Mu ba mu yi kamfanin ka aiki ba. Gwamnati tare muka yi aiki shekaru 35. To saboda haka duk me za ta mai da maka? Saboda kun za mu ce wa gwamnati tare Allah ya isa. Me muka yi wa Najeriya? Shekaru 35 muka yi dinnan muka bauta ka sannan laifi. To inda laifin mun tuba a zo a cire mu
ko a ce kai ne dama shiga aikin dan sanda
nayi na dama shiga aikin dan sanda tunda na san cewa haka ne karshe na aikin dan sanda da ban shiga ba kuma a yanda haka ma zan ce in dana yana son shiga aikin dan sanda zan shiga shi.
Sunana GSP Owina Samuel retired na bar aiki da anini uku GSP kenan da aka zo ban kudi na we gratuity saka kirga miliyan 1,800,000 we gratuity na wake nan saka azani a 39,000 a wata we pension na wa kuma na har iya rayuwa na.
Ni ne Gideon Fitila Goroki bayan shekara 32 da na aiki ba daɗi ina karɓar 27,000 kaga wannan dai ba adalci bane mutum da ya shekara 32 a aikin ɗan sanda aikin da kowane rana ana kashe mutum amma muka jimre muka yi shi muna kokari kuma muna kwana da bindigoji mu kwana da ba kokobo amma duk da haka ba za mu jefa shi yanzu mun bar aiki a lura da mu kuma anki shine kukan mu.
Daga bisani Sofiyata Janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya turo mataimakin sa DIG Sanu Sulemu dan yawa masu zanga-zangar jawabi
wanda were the other agitation
yace lokacin da kuka kawo korafin farko ai mun je majalisar dattawan Najeriya da ku kuma kun ji abin da suka gaya mana cuku-cuku ne dake da sarkakiyar gaske kuma muna yin duk iya kokarin mu don ganin an shawo kan wannan matsalar amma fa abin ba mai sauki bane.
It has not been easy. We keep on doing our best.
To ko me majalisar dattawan Najeriya za ta ce akan haka? Senator Ibrahim Abdullahi Dan Baba shine mataimakin shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawan Najeriya.
Yanzu hakan nan da nake wallahi muna nan muna drafting din amendment bill na wannan pension act. Ina son completely a hita daga cikin wannan karni a koma ma karnin da ake da shi can da. Su dai waɗannan 'yan sanda idan suka kawo muna nasu ra'ayi game da wannan za mu hada gaba daya.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kuma sauraro kada amanta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu.
Manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki waɗanda kuma suke cikin masu gurɓata yanayi a duniya sun ba da sanarwar tara kuɗi daban-daban don tunkarar matsalar ɗumamar yanayi a jiya Talata. Shugaban kasar Sin Xi Jinping ya ce kasarsa ba za ta sake tallafa wa kamfanoni masu samar da wutar lantarki na kasashen waje ba, abin da ya ba duniya mamaki kan sauyin yanayi a karo na biyu a jere a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Hakan ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar shirin saka maƙudan kuɗaɗe da kasashe da ke fama da talauci zuwa dala biliyan 11.4 nan da shekara ta 2024 don waɗancan kasashe su canza zuwa makamashi mai tsafta tare da jure tsarin dumamar yanayi wannan ya sanya kasashe masu arziki kusa da abinda aka dade ana yi musu alkawali amma ba a cimma burin dala biliyan 100 a shekara don taimakawa yanayi da kasashe masu tasowa wannan wani lokaci ne mai mahimmanci a cewar Jizun Ma kwararre akan harkar makamashi na cibiyar manufofin ci gaban duniya a jami'ar Boston wannan yana iya samar da kwarin gwiwa a cikin manyan tattaunawar yanayi a Glasgow, Scotland cikin kasa da makonni shida in ji masana a ci gaba da yarjejeniyar canjin yanayi na Paris na 2015 mai cike da tarihi yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da China ta fara tattaunawar nasara dangantaka a tsakanin al'ummomin biyu sun ba da sanarwar su daban-daban kasashe makwabtan Afghanistan sun mayar da martani game da janyewar sojojin Amurka na watan da ya gabata da kuma karbe ikon Taliban a babban taron majalisar ɗinkin duniya a jiya talata suna kiran zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin nasu matakin Amurka na ficewa daga kasar Afghanistan bayan wata tattaunawa da kungiyar Taliban ta haifar da yanayi mai matukar wahala ga kasar mu a cewar sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Qatar tana da kyakkyawar alaka da Washington da Taliban ta dauki tattaunawar tsakanin su a Doha babban birnin kasar Taliban kuma tana da ofishin ta a Doha tun daga shekarar 2013 Sarkin ya ce za su ci gaba da haɗa kai da abokan hulɗa don tabbatar da cewar an ci gaba da samun nasarori da aka samu yayin tattaunawar kuma a ci gaba da alkawalin muna kuma jaddada wajibcin ci gaba da tattaunawar da 'yan Taliban saboda kauracewa kai yana haifar da rarrabuwar kawunar martani yayin da tattaunawar na iya haifar da sakamako mai kyau a cewar sarkin batun Afghanistan ba lamari ne na nasara ba amma batu ne na gazawar aiwatar da wasu tsare-tsare a cikin gida
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC A Najeriya hukumomin lafiya sun ce suna ci gaba da duba hanyoyin da za su samar da cikakkiyar kariya ga yara don kada su kamu da cutar coronavirus wacce sabon nau'in Delta ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya. Dr. Abdullahi Bulama Garba, Director ne a hukumar lafiya a matakin farko a Abuja, ya yi wa wakilinmu Hauwa Umar ƙarin haske kan wannan batu.
To a yanzu ainihin allurar rigakafin corona ba mu sace a cikin rubuce ba. Da ba su kowace ko kuma kowane mutum ya kamata ki ce shi a kowace dawo kuma Allah za ta murare uku zuwa biyar a CC a fada muku da su CC a yanzu dai kaka ce dai mutum ki ce shi da ke ai ita jinyar ba ta da wani iyaka cewa wa ko ba za ta kama yaro ba ko za ta kama dattawa ne kadai ko kuma mata ne kadai ko maza ne kadai haka jinya ba ta da wannan ainihin wato iyakar amma abin da yake aukuwa shine aiki ana yin su da ilimi ba wai da ka kawai ake yi ba muna aiki da kimiyya kuma kowa ya sani coronavirus nan sabon cuta ce saboda aka kusan kowa ma ko ya yake wannan shi yasa a turanci ake ce mata novel virus saboda sabuwa ce ina tabbatar muke cewa har hukumar lafiya ta duniya da ake cewa WHO su kansu har yanzu nazari akan cutar nan saboda ka ba mu maki yau mai aiki da abin da muka sani gobe kuma wani sabon abu ne so so ya bunya zama kamar dynamic ne so a iya sanin mu na yanzu da kuma abin da bincike nuna shine zai fi kyau a ce lallai a takaita ba da rigakafin nan ga mutanen da suke sama da shekara 18 har yanzu ana nan ana bincike a ga cewa ko za a iya ba wa yara kasa da haka amma har da mu samu cikakken bayani akan hakan ba shi sa muka tsaya akan yara san ba mutane sama da shekara 18 amma kuma yaran da suke kasa da shekara 8 kaman wato yan primary da yan nursery haka to wa'annan yara a gaskiya a yanzu ba riga kafa za a ba su na ainihin allura ba sai dai riga kafi na ainihin wato matakan tsaro.
Dr. Abdullahi Bulama Garba, Director a Hukumar Lafiya a matakin farko kenan a Abuja. To kada a manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adamu Alhikaya.
Domin farewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Ba sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma Arewa maso yamma. Kamar yadda muka faɗa a baya, shin jami'ar Greenfield, sakandaren gwamnati ta Kankara, makarantar ilimin gandun daji ta Afaka, sakandaren gwamnati ta Yauri, kwalejin fasaha ta Nuhu Gwamalli, ga misalai nan da dama na yadda masu satar mutane sukan jide ɗalibai su shige da su daji don neman kuɗin fansa. Menene laifin ɗaliban nan ne? Da tamkar an yi zoro an kyale su da takeici. Hakanan shirin zai duba sharhin yadda Arewa take a gabani har zuwa shekarun 1980. Tsohon ma'aikacin gwamnati Mr. Fred Manjak zai shigo shirin.
Arewa zumin ta samu dusai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Ga kashi na farko na sharhi daga masanin kimiyyar siyasa da jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa.
Ba za a ce kowa ya zama jami'in tsaron kansa ba duk da cewa wasu gwamnoni sun ambaci haka in ce mutane su tsare kansu. Amma kuskure ne saboda wannan yana nufin gwamnati ta kasa, hukumomi sun kasa, kuma ba daidai bane hukumomi su fito karara yace sun kasa aiki kuma suna zaune a madafin iko ba tare da sun sauka ba. Kuskure ne, sannan wannan yana nufin kowa ya nemi makami ya rike, kuma yayin da aka ce makami yana hannu ko mai mafiya yawan al'umma wata sabuwar barazanar tsaron ce a cikin al'amarin. Saboda haka shi ma ba daidai ba ne. Haƙƙin nan yana nan in dai suna kan madafin iko, haƙƙinsu ne su kare al'umma, kuma wajibinsu ne in dai har tsautsayi isa har an kama mutum, kuma ba yanda za a yi an biya kuɗin diyya sannan a sako mutum, wajibin hukuma ne ta biya kuɗin diyya. Ai abinda isa ma aka ce idan an yi kisan kai a biya diyya, ai don kada a kuma yi gaba. Saboda haka gwamnati idan tana biyan wannan kuɗin diyyar za ta ga gwamma ma ta samar da abubuwan tsaron da ba ta samar ba don a daina satar mutanen. Amma ba za ta yiwu ba ta samar da jami'an tsaro kayan aiki, ko ba ta samar da isassun jami'an tsaro ba, ko ba ta samar musu da horo ba, saboda tana korafin ba ta da kuɗi kuma ta ƙi ba da kuɗin diyya kuma ta zauna kan madafin iko. Ba daidai ba ne, saboda haka wajibinta ne ta tsaya ta yi. In kuma ba ta yi ba, wajibin al'umma ne su canza wannan gwamnatin a zabe na gaba.
Wato duka ya nuna dujiyar da tsautsayi ko kaddara ta sa aka sace yara a makaranta, ita gwamnati ko hukumar wannan jihar ta yi tsayin daka ta ga an dawo da yaran makaranta ko wajen iyayensu?
Lallai dole ta yi tsayin daka, ko da kuwa yana nufin sai an biya kuɗin diyya ne, dole ta biya. Zafin biyan kuɗin diyya shi zai sa ta ɗauki matakan da gobe ba za a kuma sace yaran ba. Amma yanda suke shakulacin bangaro yanzu suna bari iyayen yara suna hada tsaro da wani ce bandala da fitita a yaren zamani, suna kyanto yayansu, wannan ne ike da tasawa su ji kaman ba komai su zaman su da masu ɗau matakan da suka can suka kamata ba. Sannan kuma wannan ne ike sawa masu garkuwar su da zuwa su garkuwa, saboda an bar hanyoyin da za su yi garkuwar a buɗe. Amma in an ji zafin kuɗin da aka biya na diyya ba wai don ana son a taimake abin nan ba, a don gwamnatin ita ma ta ji a jikinta. Shi ya sa a tsari na musulunci aka wajabta cewa duk sanda aka kama wani aka rike aka ce sai an biya diyya, to dole gwamnati ta biya.
Wasu suna cewa ma ai tun lokacin da aka yi satar nan ta 2014 ta makarantar Chibok din na Borno, da ya dace gwamnatoci a yankunan arewa su sa tsaro yadda ya kamata a makarantu.
Sosai ma sosai, amma saboda kusan suna ga kamar sun ci bilis shi yasa basu dau wani matakai ba, ko kuma suna zaton daga wannan shi kenan ba tare da an dau wani mataki ba, abin an daina kenan, shi yasa basu dauki matakin ba, shi yasa kuma abin ya ci gaba daga wannan makaranta a matsa waccan daga waccan a matsa wannan, amma yanzu da gumi kai gumi gashi suna daukan matakin da tintin ya kamata a ce an dauke shi.
Duk da dokta ba wai fatawa muke ta bangaren batun addini ba, amma akwai masu ra'ayin idan ba ma ɗaliban ba ma in aka kama mutum kawai shi ke nan a bar shi kawai ya dogara ga Allah in ƙarshen kwanansa ne shi ke nan, Allah ya sa kuma zai fito shi ke nan kawai, ba sai an tattauna da kowa ba ma.
A ko kaɗan ba daidai ba ne, wannan kuskure ne, kuskure ne, musulmi ba yadda za a raba shi da hararo na sukan musulunci wajen ba da fatawarsa ko wajen amsa wata duk wata tambaya.
Da ka ta nan dokta, sai shiri na gaba in Allah ya kai mu. Mr. Fred Manjak tsohon ɗan jarida ne da ya aiki zuwa cibiyar 'yan jarida ta ma'aikatar labaru ta tarayya, inda ya fara aiki tun farko a gidan rediyon Bauchi wato BRC, daga na kai masa sauyin wajen aiki har ya ritaya. Yanzu a matsayinsa na mai karar fansho ya tuna baya.
Arewa na fi daɗin shirye da kuke na arewa a yau, amma na cikin takaici da baƙin ciki da arewa da na sani ya bambanta da na yanzu. Da mutum guda zai yi magana arewa kowa ya yi gada, amma yau arewa ta zama karazde. Na iya tunawa lokacin da nake diploma a University of Texas, ina shekara na biyu na gamawa da wani aboki na ya ɗauke ni muka je Kaduna. Da muka je Kaduna sai yake mini nufin gidan kasan Katsina, muka je muka same shi ga taburma mutane sun dauna a ciyar sa. Muka je muka yi gaisuwa, gate ba a rufe ba, ba wanda ya rufe maka gate. Muka je muka gaishe shi, da ya gani ya ce ah wane daga ina, na gaya masa inda na fito, na gaya masa inda na fito, ya ce mini ya lura cewa ina cikin hali na gurguntaka. Kai kam daga kana menene? Dake ah to lurai ba mai bara bane. Sai yake da dani sai ke mata to ina ba abin da nake, dai ina aiki wuri kaza na zo nan karatu a Jos, amma in sabi partial in sabi. Yake dani partial da ke mata in ne nake nufi da partial. Tace masa eh ba a biya mun kudin makaranta ba, amma da salari na yake biya. Yake a arewan nan yake kwarai, kana mutumin arewa, kana aiki da gwamnatin arewa, yake kwarai zulum. Yake ka kusa gama yake ka gama ka zo zan biya maka wannan wahala da kake. Bai ɗauki waya ba shi adresin DM na talitawa don kare da kare kai ga haka. Saboda haka ire-iren arewa mutanen arewa irin wa'annan kamata yi da mutane su ɗauki darasi ta wajensu. Abinda suka yi su ɗaukaka shi, arewa ta ci gaba yadda take. Akwai mutum ɗaya da ya yi wani abin da ya zama mun a rawan gani. Ta ga yaya Ahmad lokacin da yake barin sabis, suna Sani El-Rufai da Obasanjo suka ce za su kashe civil service. Kalma biyu ya yi da yake ba ta yi wa. Kalma biyu ɗin nan bai sake faɗan komai ba, sai da 'yan jarida suka bi shi. Ka ce ah ya ce ba ta yi wa ta yaya? Da yake a duk duniya ko a karatun da ya yi bai taɓa jin inda aka ce civil service za a rushe ta, sa'annan aikin gwamnati ta hannun consultantsa ki ba ta yi wa. Wanda gaskiyansa ne, wanda ba zai yiwu ba. In ka ɗauki malami a primary yana consultant, in ka ɗauki soja yana consultant, ba zai yiwu ba. Akwai hanyoyi da yawa, fannoni da yawa na aikin gwamnati da ba za ka iya tashi a wai consultant ka to consultant ya zai maka. Wani consultant ɗin ma ba san abin da yake ba.
Masu sauraro da wannan za mu dasa aya, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon sharaɗi. a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku jara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai shiga.
Kuma da Allah yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Ko a yau ta fito daga wurin Faruku Mahe Karuga Alsa na fada daidai inda yace tabbas ikirarin da shugaban Amurka yayi cewa kafa kasar Palestino zai kawo ƙarshen yaki a gabas ta tsakiya haka zance yake to amma mun san ya fada ne kawai domin babu wani agenda cikin mulkin duk wani shugaban Amurka da kawayanta daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo ƙarshen zaluncin da ake yi wa Palestinawa a duniya to amin Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga wurin Abubakar Ankure Lakwaja da Balale Yashi Lakwaja Alsa na fada daidai daga jihar Kogi inda suka ce matakin da wasu matasa a jihar Sokoto ke dauka na kisan gilla da suke wa ɗan fashin daji bai zo mana da mamaki ba musamman duba da yadda akan biyo bayan fage a nemi belin su ba tare da gudanar da hukunci mai tsauri ko kisa akan su ba wannan tabbas babban kalubale ne ga hukunta da fatan za a gyara wannan sakacin sakonmu na gaba kuma ya fito daga wurin saddaunan kwallon mai sau Zaharuddin Muhammad Kaka inda yace Assalam DOA hakika muna jinjinawa gwamna Babaga na zulum na kokarin sa wajen tura yara makaranta kyauta da inganta ilimi a yankin Barno wannan abu ya so samu na rai mu makwabtan yankin Barno sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi to amin to shi kuma Muhammad Salihu Kaura na mode cewa yayi tabbas al'umma da jama'a a jihar mu ta Zamfara na cikin mawuyancin hali sakamakon matakan da hukumomi ke dauka don magance matsalolin tsaro da ke addabar mu akwai bukatar hukumomi su yi nazari akan waɗansu daga cikin matakan da suka dauka musamman rufe kasuwanni Allah ya sa wannan wahalar da muke sha ya zama mana tarihi Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga wurin Shehu Adamu Rijau inda yace tabbas katsa layukan waya babu daɗi to amma kuma idan har sai haifar da sakamakon da ake nema hakan babu matsala abun yi kawai ga jama'ar da abun ya shafa shi ne su jure domin dai bayan wuya sai daɗi masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni
sakonan da kuke aika mana ta hanyar email kenan da fatan za a ci gaba da aikowa yanzu kuma sai labarai a takaice
wasu shugabannin duniya za su gabatar da jawabin su a gaban babban taron majalisar dinkin duniya a yau Laraba waɗanda suka hada da Prime Minister Burtaniya da kuma shugaban Vietnam haka zalika da shugaban Malawi inda hankalin su yafi karkata akan dumamar yanayi haka an ji cewar Isoko Marino magajin garin Manila babban birnin Philippines ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin kasar a zaben gama gari na shekara mai zuwa Haka zalika an samu wata babbar girgizar kasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai kimanin maki 5.9 da safiyar yau Laraba.
Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Dandukan a madadin Yusuf Ali Harambe wanda ya tayar da gabatarwa sai Daniel Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.